والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسة دعاء وانا يمتي نقوم قوتا رمضان ناشك انت هجرة تجبودة نريهدو دا أربعين دبير wadda ta yi daidai da 20 ga watan 3 shekara ta 2024 ta miladiya zamu yi majalisi na 10 a cikin majalis din mu na tafsirin alqur'ani wanda muke a wannan masallaci na alfurqan a wannan gari namu na Kano Allah ya kara mana wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi baki daya zamu tashi aya ta 38 insha Allah a cikin suratul ahzab amma ga tambayoyi da aka aiko na'am tunda najiya na'am wannan yace assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah ya kara malam lafiya da nisan kwana amin yace yau kimanin wata 8 akai wata bayar Allah dake zauna a Saudiya da ta yarda da ni matuka haka yasa har ta tura min kuɗi kimanin 400 a shekara 2 da ta wuce na siya na sai mata fili amma a cikin shekara 1 da ta wuce na shiga kuncin rayuwa da matsi a bangaren kasuwanci na hakan yasa na sayar da wannan filin naira 500 ba tare da sanin ita mai shi ba yanzu haka ni ma bana Nigeria da zama na fita nema amma yanzu dan Allah malam ina son ayi min bayani yanda zan mayar mata saboda gudun fushin Allah da kuma ita mai shi duk sanda ta waiwayi abunta Allah ya kara malin lafiya bisalam to wannan na farko dai akwai ka saba ma Allah saboda cin amana da kai wajen amana da ta baka kan ta tura maka kuɗi kanka sai maka fili ta wakilta ka kuma asali wakili amintacce ne dan haka in yayi wani abu na rashin aminci ya koma mai lamuni saboda haka wannan fili kimar sa yana kanka wannan fili haƙƙin ta ne to kuma tunda da ka sayar da shi a 500 wannan 500 ba shine a kanka ba kimar wannan fili shine a kanka saboda haka yanzu da kake so ka biya ta sai a je a kimanta wannan fili a wajen masu dillalai kuma a sami kima ta dillalai guda biyu abinda ya kama na kimarsa shi za ka biya ta tunda abinda ka ɗauka na dukiyarta ba mithli ba ne ba kuɗi ka ɗauka ba saboda haka ba 500 ne a kanka ba saboda haka bar tunanin cewa 500 za ka nema ka bata abinda ka ɗauka wanda yake nata kimi ne domin kimi alqimi akwai almithli akwai alqimi almithli shine wanda yake da tamkarsa ka bar kuɗi naira ko dala ko abinci kwano kwanan shinkafa shinkafar ma ga irinta duk wannan yana da kima za ka iya samunsa ko zinare shi ma yana da kima amma abinda yake shi ma yana da mithil yana da tamkarsa amma abinda yake ba shi da tamkarsa to shi kima ake komawa kamar mota wadda ka taba amfani da ita yanzu Toyota sabuwar Toyota mithiliya ce Toyota alal misali model ta 2022 mai full option mai Europe mai America kowace da irin ka'idodinta to mithiliya ce amma mota da za a saya a hannu wanda an yi amfani da ita ba mithiliya ba ce don ba ta da tamkarta kimiyya ce garin rogo mithili ne don za a iya cewa kwano kaza na garin rogo amma yayin da aka mayar da shi teba ya zamanto teba babu teba wanda za a ce akwai tamkarta 100% sai dai a koma ya zuwa ga kimarta to haka nan fili ba mithili ba ne babu fili wanda za a ce ga wanda yake ainihin shine daidai shi kamar yanda za a ce wannan naira ga wata naira tamkarta sai dai a koma zuwa ga kimarta to ka'idar shari'a shine ar-radd bil mithl wanda ya halaka abu ya mayar da tamkarsa in ba shi da tamka sai ya mayar da kimarsa to abinda wannan bawan Allah ya halaka fili ne saboda haka kimar wannan filin shi zai mayar babu wani rikici anan babu wata rigima kimar wannan filin zaka samu a samu dillalai su je su kimanta shi a yau a ranar da mutum zai biya sannan sai ya biya idan yayi jinkiri wajen biyan in yayi jinkiri wajen biyan saboda yanda farashi yake canzawa ba zai biya wannan kimar da aka yi bane yayin da yazo zai biya lokacin za a sake kimantawa sannan sai ya biya wannan kimar wannan shine ka'idar shari'a yanda ake gudu daga ake fita daga cikin rikici da sabani da jayayya ta ba gaira ba dalili saboda haka wannan shine hukunci kuma duk da haka sai ya tuba zuwa ga Allah akan wannan tasarrufi da yayi tasarrufi na rashin amana wallahu ta'ala a'lam na'am oh waye hilaye dabara wai ranar da aka yi kima in ya bada wani abu sauran kuma a bi shi bashi sauran kuma a bi shi bashi kaga yayi looking din matsayin sa kenan yayi dabara to zai mu'amala ce idan ya hal idan ya ba in ya lamunce masa yace ya yarda amma in bai lamunce ba yace kudin sa yake so gabaki daya sai dole sai a tsaya a lokacin da ya shirin biya ya biya shi gabaki daya idan kuma ya biya shi in ya lamunce masa ya karba to abin da yake kansa shine saura na abin da ya biya to wannan saura na abin da ya biya idan aka samu canjin kudi al-asl zai koma zuwa ga mithli abin da yake kansa al-misali da aka zo aka kimanta filin ya zama to miliyan 1 sai ya bada rabin miliyan ana bin sa 500,000 to nan 500,000 da take zimmarsa idan kudi ya kare ya zama to ta lalace kamar yanda yanzu kudin mu yake kasancewa bayan lokaci dan kankani yanzu ku duba ha gani nisabin zakka daga miliyan 2,500 a cikin wannan shekarar yanzu ya koma miliyan 9,500 to irin wannan abinda ake ce ma al-ghabnul fahish wa al-kasadul fahish karewa mummuna to a cikin irin wannan na sha amsa tambaya anan kan cewa wannan abin ya daura kan malamai taron malaman duniya majma'ul fiqh al-islami sai da suka dauki shekara 12 suka yi taro karo daya bayan daya har sau hudu kafin su fitar da qarari wanda yake shi ma kuma ba na karshe bane ko taron da aka yi a February na bara sai da aka sake dawo da wannan mas'alar saboda cin karanta da ka'ida saboda haka mafita mafi kyau a cikin irin wannan idan an yi sai su koma zuwa ga sulhu sai su sulhu cewa 500,000 da yake kansa yanzu in ya tashi biya 500,000 din nan a yanzu kimarta ta riga ta lalace kuma ka'idan musulunci shine la barara wala dirar ba cuta ba kuma karbar cuta saboda haka sai a koma zuwa ga maslaha ba za a iya cewa ga kima ga 500,000 abinda za ta saya a can saboda haka yanzu da ka tashi biya ga abinda 500,000 za ta saya ba tunda 500,000 ba kimiye bace mithliya ce da ita ake auna abubuwa ba za sai dai ba zai yiwu zaman to an auna ta ba dan haka a cikin irin wannan sai dai ai maslaha wa sulhu ja'izun bainal muslimin kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sulhu ya halatta tsakanin musulmi ta yaya za a yi sulhun sai a samu ƙwararru kuma amintattu masana shari'a sai zo su yi sulhu tsakaninsu su ce to kai yanzu 500,000 ɗin nan kai ka san 500,000 ta wata uku da ta wuce daban take 500,000 ta yanzu saboda haka mu muna ganin ga abin da za ka biya in suka yi dadda wannan shi kenan sai a sai ya biya haƙƙin nasa saboda haka in har yayi wannan kuma aka samu kasad karewar kuɗi sai a koma ya zuwa ga as-sulh in wannan filin yana nan kwarai da gaske a sai za a yi ya zamanto cewa daidai shi wannan sai dai in ta yarda sai dai in ta yarda ai wannan filin kimi ne ba mithli bane kimar sa zai kimar filin zai biya ta an ayyari an sami irin sa ba lalle ya zamanto daidai wa daidai da wancan ba abinda nake so ku fahimta shi fili ba ba mithli bane ba za a samu tamkar sa 100% ba sai dai a samu mai kimar sa an fahimta idan ya bata mai kimar sa ta yadda kan cewa wannan mai kimar filinsa ne ta yadda amma asali ba za a samu wanda yake daidai da shi daidai wa daidai 100% ba kima dama shine ai a samu dillale kuma a samu yawanci duk inda aka ce za a yi sulhu sai an samu shaidan mutum biyu ƙwararru dillale guda biyu su ce wannan fili kimar sa kaza saboda haka wannan kimar sai ya ce to shikenan idan kimar sa kaza to ga kudinki ko kuma ya ce in kin yadda in sai miki wani filin da wannan kimar in kuma kin wakilta ni ko ki wakilta wani ya yadda da kan cewa kin yadda a sai miki din sai ya sai mata wannan da yaddar ta amma abin da yake a kansa haƙƙinta shine ya biya ta kimar kudin filinta to sannan tambaya ta karshe wanda ya ce Allah ya kara malin lafiya da nisan kwana masu albarka ya ji kan hajiya amin mata ta ce take karatun alkur'ani a cikin zuciyarta sai kawai ta dinga budewa tana dubawa ba ta fitowa a fili tana karantawa shine nace ba karatu take kawai dai tana kallo ne shine abin ya kawo mana sabani dan Allah mallan ya abin yake nagode kuma tana kallon karatun ka kullum mallan ayi mata bayani wassalam to na farko dai kada ku yi sabani kada ku yi tashin hankali watan ramadan ne watan da rahama take sauka kuma rahaman nan ana dauke ta yayin da mutane suka yi rinjayayya a tsakanin su kamar yanda ya faru ga waɗanda suka zo suna rigima tsakanin su annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito zai gaya mutane lailatul qadr Allah ya dauke sanin daga zuciyarsa saboda wannan abin da ke ciki na rigima tana dauke samuwar rahama gidajenmu su zamanto sun kubuta daga rigingimu da tashe-tashen hankula musamman a cikin watan Ramadan amma dangane da wannan mas'alar abinda shi mai gida ya faɗa na kan cewa ba karatu take ba kallon alkur'ani kawai take wannan gaskiya ne dan karatu ba a yin sa a zuci karatu dole ya zamanto harshe ya faɗa ya zo a hadithul qudsi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ana yace annabi sallallahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ana ma'a abdi ma dhakarani wata harakat bi shafatahu ina tare da bawana matsawar ya ambace ni kuma lebunansa sun yi motsi da ambatona kaga sai yace wata harakat bi shafatahu dole sai harshen mutum yayi motsi da ambaton Allah amma mutum kawai ya tsaya yana kallo yana karatu a cikin zuciya wannan bai yi karatu ba bai yi zikiri ba zikiri da lisan ne da harshe ake yi shi zikirin zuci da tunani ne da halarto da ma'anar abin da harshen ka yake faɗa amma zikirin al-lisan da baki ake yi dole sai an yi furuci kuma akallan furuci shine ka jiyar da kanka domin shine kai ne mafi kusanci da kanka ka jiyar da kanka shine wato akallan shine wannan shine akallan sir ko da bai fitar da sauti ba indai ka jiyar da kanka harshen yayi motsi to magashi nan ma mu jiya mun ambata hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam na sahabin da yace shari'ar musulunci ta yi yawa a gare ni nuna mun wani abu wanda zan damfara da shi yace la yazal lisanuka ratban min dhikrillah kada harshen ka ya guce face yana danye daga ambaton Allah wato harshen ya rinka motsi dan haka yar uwa ki sallama ma mijinki kuma ba takara bace balanta ki ce kantab ko 10 yau kin ci 1 shi kuma ya ci 1 kin ci 0 next time za a zo dauro sani a abu ne wanda yake na an-nasiha a cikin addini addini nasiha ne saboda haka ki dauki wannan gyara ki gyara ki rinka karatun ki na alkur'ani da motsa harshe ba sai lalle kin bayyana karatun wani yaji ba indai kin motsa harshen ki to kin ambaci Allah da harshen ki wallahu ta'ala a'lam
da mata da suna karatu
eh sai sun motsa harshe ko a cikin sallah ne a karatu a asirce ba yana nufin ba a motsa baki ba sai an motsa harshe sai dai ma'ana ba a fitar da sauti shine ma'ana a asirce ba a fitar da sauti domin aqallal jahar shine kajiyar da wanda yake kusa da kai shine aqallal jahar aqallan bayyanawa to in bata bayyana ba ta jiyar da kanta tayi sirri
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان على النبي من حرج إما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما.
نعم الله جل وعلا يتي ما كان على النبي من حرج باب وان لي في أكان النبي نعم النبي أنا نفنس صلى الله عليه وسلم شي سيزو دا ألف واللام تاع الأهدية باب وني لي في أكان شي النبي صلى الله عليه وسلم فيما فرض الله له أتكين أبندا الله يي إذني أغريش نعم كولورا فرض تازو دا دمير لام فرض له با فرض عليه با ان فرض عليه ني أبندا يوجب تامسا قد أبنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم من سن أبندا مكا فرلن تامسو مكا وجب تامسو أما نعم فرض له wato abinda yayi izini a gare shi ko kuma abinda ya kaddara masa ya kaddara kan cewa wannan amrun takwini ne ya kaddara kan cewa sai wannan abin yayi shi to babu wani laifi akan annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin abinda yayi izini a gare shi wato a cikin abinda Allah ya halatta masa sunnatullah wannan sunna ce Allah ya sunnata ta wato al'adar Allah ce fil ladina khalaw min qabl a cikin waɗanda suka wuce a gabani sune sauran annabawa na Allah kan cewar ba sa samun wani laifi a cikin abin da Allah ya halatta musu na wato wajen samun matan aure da sadaka wato kuyangu kwarakwarai babu wani laifi in Allah a cikin abin da Allah ya halatta musu wa kana amrullahi qadaran maqdura al'amarin Allah kuwa wato abin tsarawa ne da gurgurdansa abin wato tsararre ne abin tsarawa wato iyakantacce ne abin iyakancewa ko kuma abu ne wanda yake hukunci ne zartacce sai ya zo ya faru wannan fara bayani ne kamar yanda Ibn Ashuri yace wannan wato ƙarin bayyana daidaituwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne tare da al'ummarsa wajen halatta masa ya auri wato matar da dan rukon su ya sake ta da kuma bayanin kan cewar wannan ba abu ne wanda yake zai kawo wata tawaya ga sifar annabci ba domin yana daga cikin sunnan annabawa wato aiki da wato aiki karban aiwatar da halal abinda Allah ya halatta musu suna yin sa ba za su yi muja Allah bai dora musu su yaki da zuciyar su ba akan barin abin da Allah ya halatta musu in dai abu ne wanda yake halal ne to Allah ya ba su dama su yi kamar yadda Allah ta'ala ya ce ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibat ya ku manzanni ku ci daga dadadan abubuwa kuma Allah ta'ala ya ce wa ma arsalna qablaka min al-mursalin illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil asr wa laqad arsalna rusulan min qablik وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب ولقد أرسلنا رسلا من قبلك ترون شيء ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاؤهم بالبينات Allah yace mun aiko da manzanni gabaninka muka sanya musu matayen aure da zurriya saboda haka wannan ita ce sunnar Allah cewa Allah bai dora ma annabawa wato su bar abin da Allah ya halatta musu ba Allah ya halatta ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam auren Zainab saboda haka babu dalilin da za a kawo suka a gare shi kuma ku kulafa waɗannan ayoyi sun zo ne bayan al'amari ya riga ya faru bayan Allah har annabi ya riga ya auri Zainab din abin har ya riga ya faru sannan ayoyin suka zo domin waɗanda suka yi maganganu sun yi maganganu sai Allah madaukakin sarki yake wanke manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka ba kwabin sa ake ba a'a tabbatar masa tabbatar da maka wato tsare martabar annabci ake da martabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yace kada ka damu domin Allah bai sa maka wani laifi ba akan wato abinda Allah ya izini a gare ka ka aikata wannan ita ce sunnar Allah a cikin waɗanda suka gabata na daga annabawa kuma al'amarin Allah abu ne wanda yake tsararre abin tsarawa domin alqadar anan yana nufin almuqaddar abinda aka tsara shi kamar yadda Allah ta'ala ya ce subbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada shine ya tsara komai sannan ya shiryar da komai ya tafi bisa wannan tsarin nasa wato Allah ya tsara cewar haka wannan al'amari zai kasance kuma dukkan wani al'amari na Allah haka yake cike yake da ilimi da hikima a cikin halatta masa ya auri Zainab akwai ilimi da hikima wajen rusa al'ada wadda take da dadda ya zamanto rusata ba a rusata ba kawai da zancen annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka rusata da aikin sa a aikace ya zo yayi aiki kamar lokacin da aka zo sulhun Hudaybiya ne saboda suna ganin cewa duk wanda yayi harami yayi harama sannan kuma ya zo ya yanke hadayarsa ya aske gashin sa kafin ya je ya dawafi ga dakin Allah wannan yana daga cikin wato keta alfarmar dakin Allah saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa mutane su yanka hadayarsu su yi aski suka ki saboda suna ganin abu ne wanda yake tasirin suna ganin abu ne suke na ibada wanda suka gaje ta iyaye da kakanni to kuma a bisa ka'idar wannan keta alfarmar dakin Allah ne mutum ya yi harama ya taho da hadaya kafin hadayar nan ta kai maka ya yanka ta har annabi sallallahu alaihi wasallam ya je wajen ummu salama yana cewa yaya zan yi umarni sannan ba za a bi ni ba ummu salama ta ce ya rasulullah je ka ka miƙa ma wanzaminka kan gashin kanka ya so mai maka aski ya fita yayi nan da nan kowa kuma sai aka kama suka kama wannan yayi ma wannan aski wannan yayi ma wannan aski to yin umarni a kawar da mummunan al'ada ta hanyar aiki tafi isa matuka bisa kawai ta hanyar umarni to wannan ya ɗaya daga cikin hikimomin da kuma sauran hikimomi da Allah ne kaɗai ya bar ma kansa sani kuma Allah madaukakin sarki yana faranta ma manzansa sallallahu alaihi wasallam a cikin abin da yake so domin Allah ya sanya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin abin da ya shafi duniya yace hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa'u wat-tib waj'alat qurratu 'ayni fi as-salah a cikin abubuwanka na duniya ni abin da aka soyar gare ni sune matan aure na da kuma turare saboda haka Allah yana so ya faranta masa shi yasa ma har yayin da kamar yanda zai zo wajen turjiman ta sha'u min hunna wa tuwi ilayka man tasha aya za ta zo mana nan gaba ba da gadewa ba insha Allah Aisha take ce masa mani ma ara rabbaka illa la yusari'u fi hawak yace ni bana ganin ubangijin ka face gaggawa yake abinda ya diya san kana so yayi maka haka take fada saboda an ce bayan ma yayi rabban rabban ma ba dole ne akan sa ba wanda ka so ka jin idan lokacin ta ya zo ka jinkirta ta kace ba ke nake so ba ba ke nake so ne duk da kwananki ne yau ba naki bane wato uyi ile kaman ta sha ka janyo wanda ita kake so duk da an adalci duk da yayi adalcin aka ce to adalcin ma ba dole ne akan ka ba shine sai Aisha radiyallahu anha tace ni dai ina ganin ubangijinka sauri yake kawai duk bukatar kai biya maka to ka san mace ba ruwanta akan sha'anin kishi sai ta fada kuma kaga Allah bai zarge ta akan wannan magana da ta fada ba to wannan yana daga cikin wannan wato maimakon kar waɗansu da suka ɗauki kamar wannan ayar kwabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake a'a isa matuƙa ne wajen bashi kariya da kuma yin raddi akan munafikai da suke sauraron Yahudawa suke gaya musu abubuwan da zasu kawo suka ga martabar annabci domin su babban abin da ya damu kafirai musamman kafiran ahlul kitab shine suka ga annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ba sa rigima da tauhidi su rigimar su yadda da annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda larabawa sun riga su karban sa su kuma da suka baro inda suke dan su zo su yi imani da shi ba su zamanto cikin margaya wajen yadda da shi ba saboda haka suka kulla adawa da shi ila yawmil qiyama suka tabe suka yi asara Allah ya kiyashe mu to sannan Allah ta'ala yace alladina yuballighuna risalatillah su ne waɗanda suke isar da sakonnin Allah wayakhshawnahu kuma suke jin tsoron Allah wala yakhshawna ahadan illa Allah ba sa jin tsoron kowa in ba Allah ba wato ba sa barin abinda Allah ya ba sa barin wani abu saboda wani ba sa kuma yin wani abu saboda wani sai Allah kawai suke yi domin sa wannan shine sifa wato shi annab sallallahu alaihi wasallam ɗaya ne daga cikin waɗannan domin sunnar Allah a cikin annabawa wato su annabawa su ne masu isar da sakon Allah wanda wajen isar da sakon Allah ba sani ba sabo ba bin yardar wani ba kokarin faranta ma wani ko kokarin bakanta ma wani a'a a isar da sakon Allah yanda yake kuma ba sa jin tsoron kowa sai Allah Allah kawai suke neman yardar sa kuma ba sa suna jin tsoron Allah ba sa jin tsoron kowa in ba Allah ba wato ba sa barin yin abinda Allah madaukakin sarki yake so akan wani ko tsoron cewa munafikai za su yi wani abu ko za su yada wata magana wadda za ta kawo suka ga addini wannan ba zai sa su bar abinda Allah madaukakin sarki yace su yi ba kuma tsoron cewar munafikai wato za su yi suka wannan ba zai sanya su yi wani abu wanda Allah bai ce su yi ba ko kadan babu wannan kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a wurare daban-daban ni ne na fi ku sanin Allah ana a'lamukum billah ana akhshakum lillah wa a'lamukum bima attaqi ni ne na fi ku tsoron Allah kuma ni ne na fi ku sanin abinda zan guje shi wato wajen mu'amala ta da Allah to shi ma to wannan sunnar Allah ce tare da annabawa sannan Allah ta'ala ya ce wa kafa billahi hasiba Allah ya isa mai bada kariya Allah ya isa maishi wato Allah ya isa al-kafi al-hasib anan bi ma'ana al-kafi mai isar maka wato Allah ya isar maka dukkan wata barna da munafikai da jagororin su ne Yahudawa suke so su yada akan martabarka ko akan matsayinka kuma gashi nan Allah ya isar masa waɗanda suke kokari su suka ga matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko su faɗi maganganu da basu dace a janabinsa ba Allah madaukakin sarki ya isar ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne suke watsatsu Allah ya bashi kariya ko muna gani a cikin wannan kariya yanzu ku duba ku ga dan majalisar Denmark din nan wanda ya jagorancin a bada kariya ga masu yin cartoons na zagi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ai suna da yanci su faɗa abin da suke so sai gashi Allah ya jefa imani a zuciyarsa yazo yayi umra aka kai shi Madina Imam Abdurrahman as-Sudais ya jagorance shi yayi sallama ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kuka sharab sharab wannan wanda ya zamanto shine ya jagoranci adawa gare shi yau gashi ya zo yana gaishe shi yana kuka sharab sharab to Allah kenan Allah ya riga ya gama isar ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan makiyansa inna kafainakal mustahzi'in min isar maka masu maka izgidi haka Allah ta'ala yace mu sai dai mu yi kokari dan mu bashi kariya saboda mu samu lada ba wai dan mu ne zamu bashi kariyar ba Allah ya riga ya gama bashi kariya Allah yace wa kafa billahi hasiba sannan Allah ta'ala yace ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum muhammad annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bai kasance uban daya daga cikin mazajen ku ba a'a shi uban yan mata ne da uban yan kananan yara ba mazaje magidanta ba shi bai zamanto uba ga wani magidanci ba daga cikin ku ballantana ku ce ya auri yar dan sa ballantana ku ce ya auri matar ɗansa kai bai zamanto uban wani daga cikin mazaje ba ballantana a ce har an samu wani da yake ɗansa har yayi aure har ya saki matar har shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta Allah bai kaddara wannan ba to dan kar ku dauka kan cewa to wannan ya nuna kan cewa an yanke dukkan wata alaka tsakanin mazaje da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan sai Allah ta'ala ya ce walakin rasulullah sai dai shi manzon Allah ne saboda haka a matsayin sa na manzon Allah sunnar Allah ta gabata cewa manzannin Allah a matsayin su na tausayi da tausasawa da jin kai ga ƴan al'ummar su yafi jin kan uba ga ƴaƴansa yafi jin kan uba ga ƴaƴansa saboda haka shi manzon Allah ne dan haka wannan alakar ta soyayya da jin kai da tausasawa tana nan tsakanin ku da shi shi yasa ba a tsaya akan kore abin da zai zamanto raddi ga munafikai ba sai kuma abin da zai kawo damuwa ga mu'minai sai aka cire wannan damuwar aka ce walakin rasulullah sai dai manzon Allah ne dan haka duk wanda suke imani akan cewa manzon Allah ne to alaka tana nan tsakanin ku da shi na mabiya annabi mabiya manzo sallallahu alaihi wasallam wa khataman nabiyyin kuma da hatimin annabawa haka kira'ar asim take bi fathit ta khatam bi ma'ana khatimi kun san idan an yi wasiqa in aka rufe ta sai a sanya hatimi seal mai rufewa wanda shi zai nuna kan cewa wannan wasiqan ba a bude ta ba haka za ka ga an sanya shi an daure nau'i ne iri iri wasiqa da shine yanzu ake yin ambulan ai in an yi ambulan sai a yi da gam a rufe ta saboda talauci amma da abinda ake yin hatimi da shi na wasiqa idan an yi ai kasaitaccen abu ne kasaitaccen abu ne ko kuma a yi stamp ba a buga stamp amma da yawwa ka kan shi kenan da wani irin kamar dankon kandir ne wanda ja haka za a sanya shi a dan daure shi da fulawoyi mu da yake lokacin muna yara a secondary school mun yi wasan kwaikwayo irin na lokacin Shakespeare an sanya mu mun yi irin wannan wasan kwaikwayon Hannes Sebastian an kawo wasiqa in aka kawo wasiqar za ka ga sun yi ta ta inda take a wancan zamanin da wannan jajajajen da wata yar fulawa dan a nuna kan cewa wasiqar wato ba a bude ta ba to shi annab sallallahu alaihi wasallam khatamun nubuwa shine khatimi na annabci shine aka rufe annabci da shi kamar haka yake a cikin wani wi'ai a cikin wani container to annab sallallahu alaihi wasallam da shine aka rufe wannan annabci din ya zamanto khatami a kira'ar jumhurin qurra'a kwatu sun karanta ta bi kasirin ta walakin rasulullah wa khatimin nabiyyi wa khatiman nabiyyin khatim na ismul fa'il na khatama cikamaki mai cika annabci wato wanda ya cike annabci wanda bayan sa babu wani annabi wa kana Allahu bi kulli shay'in alima Allah masani ne da dukkan komai to wannan fa'idar wannan jumlar dan a nuna matsayin girman matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewar yayin da aka ce an Allah madaukakin sarki ya sanya shi ba uban wani daga cikin maza bane to wannan Allah madaukakin sarki yayi haka ne dan hikima hikimar shine inda a ce ya samu da wanda zai zamanto magajinsa to ai za a yi tsammanin cewa dan nan shi ma zai zama annabi kamar yadda annabi Ibrahim ƴaƴansa suka zama annabawa annabi Ishaq dansa ƴaƴansa suka zama annabawa annabi Yaqub ƴaƴansa dansa ya zamanto annabi annabci ya tafi a cikin zurriyarsa annabi Isma'il jikansa manzon Allah Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya zama annabi idan shi ya zamanto rasulullah amma kuma gashi yana da ɗa dan bai zamanto annabi ba sai ya zamanto cewa kenan sauran annabawa sun samu matsayi wanda yake shi ba shi da shi sai Allah ya ce to amma wannan rashin annabci bai nuna koma bayan annabawa bane da shi aka rufe annabci saboda haka babu wani annabi bayan sa ballantana a ce to in dai akwai wani annabi bayan sa to ai ya kamata a ce yana da da to ya kuma Allah zai ce ba shi da da sai aka ce ai an rufa annabcin da shi babu wani annabi bayan shi shi yasa yazo a cikin hadisin Abi Huraira wanda Imam Muslim ya ruwaito yace fuddiltu alal anbiya'i bisit an fifita ni akan annabawa da abubuwa guda shida utitu jawami'ul kalim an bani matattarar zance zantuka wato kanana amma masu tarin hikima wa nusirtu birru'b an bani nasara da razani da Allah yake jefawa a cikin zukatan abokan gabana wa uhillat liyal ghanaim an halatta ganimar ganimar yaki a gare ni wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura an sanya kasa ta zamanto mun masallaci da kuma abin yin alwal abin yin tsarki shine wajen yin taimama wa ursiltu ila alkhalqi kaffa kuma an aiko ne zuwa ga halitta baki daya wannan hadisin ya nuna wato ba kawai mutane da aljanu ba dukkan halitta annabi sallallahu alaihi wasallam an aiko shi zuwa gare su shi yasa rahmarsa ta hada hadda dabbobi yaga Aisha radiyallahu anha ta matsa maraquminta yace Aisha alayki birrifq ki tausasa wata mata wata mace ta tsine maraqumarta Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba za ki biyo mu ba la tasabuna naqatun mal'una ga taguwa da aka tsine mata ba za ta zo tare da mu ba duk dan a tsare hatta dabbobi su ma a ba su haƙƙin su sannan na shidan wa khutima bi annabiyun aka cika annabawa da ni dan haka ya zamanto ijma'in musulmi cewa duk wanda yayi imanin cewa akwai wani annabi bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kafiri ne murtaddi bi ijma'il muslimi kafiri ne murtaddi dan haka ba a shakka akan riddar yan ahmadiyya yan qadiyaniya murtaddun ne saboda sun ce Ahmad gulam annabi ne bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ana masa wahayi shine cikamakin annabawa shi ma shine almasihu wanda aka ce zai zo a ƙarshen zamani to shi Ahmad gulam suka ce shine saboda haka suka tabbatar da annabci bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka yan bahaiya yan baha'ullah kuma abin da zai baka mamaki Isra'ila bata yadda wani ya zamanto ya shiga cikin sojojinta ba in ba yahude bane sai dai idan shi dan baha'i ne in baha'i ne zai iya shigowa domin su yan baha'iya suna cewa musulmi ne amma sun yadda da baha'ullah annabi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sarwa ka murtaddun ne amma Isra'ila ta karbe su hannu biyu saboda ta san cewar yaki za su yi da addini kamar yadda su kansu yan ahmadiyya ingila lokacin da take mulkin mallaka da take fuskantar jihadi daga musulmin ingila da take fuskantar jihadi daga musulmin india ta karbi yan ahmadiyya ta ba su tamkini dan shi gulam ma ziyararsa zuwa ingila mai yawan gaske ce daga baya ma zuriyarsa ma manya-manyan jikokinsa ma can ingila suka koma da zama ta karbe su hannu biyu saboda sun san cewar gurbatacciyar aqida ce da za a tayaki addinin musulunci to amma Allah madaukakin sarki bai yi ma waɗannan aqidu karbuwa ba a tsakankanin musulmi yanda musulmi ba su shakka ba akan cewa waɗannan ba musulmi bane sun yi ridda saboda sun tabbatar da annabci bayan annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kun ga duk wannan isa matuƙa ne wajen ba da kariya ga manzon Allah salawatullahi wasallamu alaihi kuma kamar yadda muka ambata waɗannan ayoyi sun sauko ne bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ya shiga wajen Zainab a matsayin matarsa tunda Allah madaukakin sarki ya auren masa da ita saboda haka kawai sai ya shiga wajenta sannan Allah madaukakin sarki ya saukar da waɗannan ayoyi domin raddi akan munafikai domin dan sun ga an yi auren ne ai suka fara magana cewa ya auri wato sakakkar dan rukonsa kamar yanda wato kamar ɗansa ne amma ya auri wato matarsa wadda ya saka to shine Allah madaukakin sarki ya musu raddi a cikin waɗannan ayoyi domin isa matuƙa wajen bada kariya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sannan sai Allah ta'ala ya ce
وسبحوه بكرة وعشيا والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا
Allah ta'ala ya ce ya ayyuhallazina amanu zkurullaha dhikran kathira ya ku wanda suke imani ku ambaci Allah ambato mai yawa wato ku ambaci Allah da zukatan ku da kuma harsunan ku ambato wanda yake mai yawa da dukkan nau'in zikiri na tasbihi da tahmidi da istighfari da haylala da kabbara da hauqala da hasbala da dukkan da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin dukkan lokuta وسبحوه بكرة وأصيلا كما كوي تسبيهي أغريشي كسركا كيشي سافة ديما واتو فرقون وني دكرشون وني مسمى أود أن الوكتا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور شي الله شيني وندي كي سلاتي أغريكم دشي دكما ما ملائكونسا سوماس كي سلاتي أغريكم ليخرجكم من الظلمات إلى النور دو من شي الله يبتد دكو دكتكين دبي واتو دبي نبأتا ila nur ya zuwa ga haske na shari'a wa kana bil mu'minina rahima kuma ya kasance mai tsananin jin kai ne ga mu'minai tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam gaisuwar su yayin da ranar da suke saduwa da shi wato ranar da suke saduwa da shi lokacin mutuwa ko kuma lokacin fitowar su daga cikin kaburbura ko wajen shiga aljanna duk waɗannan lokuta ne gaisuwar su a tsakankanin su salam bayar da labarin aminci wato gaisuwar su shine aminci kubuta daga dukkan abinki wa adda lahum ajran karima kuma Allah ya tanadar musu lada mai daraja mai girma shine aljanna wato wannan Allah madaukakin sarki cikin hikimarsa bayan ya barrantar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga abubuwan da munafikai suke fada to hanya mafi sauki wajen rusa hanya mafi inganci wajen rusa al-irjab yada mummunan magana a cikin al'umma ba da raddi bane hanya mafi inganci shine shagaltuwa da ambaton Allah wato kar mu'mine kar ku shagaltu da tattaunawa akan wannan matsala da kokarin janyo musu da munafikai a ku kama zikiri udhkurullaha dhikran kathira ku ambaci Allah ambato mai yawa wasabbihuhu bukratan wa asila kuma fi tasbihi agreshi tasbihi nasa asafa da yamma ambaton Allah shine zai shagaltar da ku daga sauraron miyagun maganganu kuma shine zai sa waɗanda suke yi suke takalanku ya zamanto sun kyale ku yayin da suka zo suna ta fada kuka kawai kuka fuskanci Allah da ambato albarkacin sunan Allah saboda sunan Allah tabaraka smu rabbik sunan ubangijinka mai albarka ne an sunan Allah albarkarsa sai ta kashe wannan sharrin nasu kuma sai su rasa abin da za su yi da ku ba sai kun tanka musu ba sai kun yi musu raddimu ba sai kun kula su ba kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka lokacin ana dawowa daga yakin Tabuk munafikai suka so su tayar da fitina tsakanin muhajiruna wal ansar aka so marigima cikin dare kawai sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a daura sirri a kama tafiya kawai sai aka kama tafiya nan da nan aka yi maganin wannan fitina da an zauna an ce za a tsaya ko a yi raddi ko a ga yadda mai a ga yadda za a yi aka yi maganar ma ta faro shikenan a lokacin nan sai wannan shedan ya sami yadda yake zai tabbatar da wannan fitinar ya ta iza wutarta saboda haka hanyar kashe wuta ta barna ta fitina idan aka tayar da ita shine mu'minai su shagaltu da ambaton Allah to ambaton Allah mai yawa anan an ruwaito daga Afa ibn Abi Rabah cewa duk wanda ya kiyaye salloli na farilla da sunnoninsu wato sunnoninsu ratibai shine raka'a biyu kafin sallar asuba raka'atul fajr raka'a hudu kafin azhar raka'a biyu bayan azhar raka'a biyu bayan magriba raka'a biyu bayan isha kuma ya kiyaye al-adhkar na safa da yamma da kuma na munasaba daban-daban shiga gida da fita gida da kwanciya da tashi to wannan yana cikin masu ambaton Allah maza kuma yana cikin masu ambaton Allah da yawa an wasabbihuhu wannan akwai fuska biyu ga malaman tafsiri waɗansu sun fassara tasbih din nan da yin nafila wato ku shagaltu da yin nafila safa da yamma a farkon dare da kuma a farkon wuni da ƙarshen wuni ma'ana wato a cikin ajza na rana ku shagaltu da yin nafila shine tasbih saboda a shari'a ta zo da ambaton tasbih da ambaton nafila da ma'anar tasbih kamar yanda ake cema sallar walaha sibhatu dhuha tasbihin walaha to saboda haka sai suka fassara wasabbihuhu bi ma'ana wato ku rinka yin tasbih ku rinka yin sallolin nafila a farkon dare a farkon wuni da ƙarshen wuni ma'ana ku rayar da lokacin ku na rana da yawan yin nafila wanda ya hada nafilar walaha da bayan nafila wanda ya hada nafilar walaha da kuma raya tsakanin azhar da la'asar da yawan nafilfili to fassara ta biyu kuma na tasbihi shine ku yi tasbihi bi ma'ana ku tsarkake Allah safa da yamma ku tsarkake Allah daga abin da bai cancance shi ba kuma ku tsarkake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga abin da munafikai suke kokarin yi na batanci gare shi ku tsarka ku ce subhanallah wane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wane yin wannan kamar yanda wato yin tasbihi a cikin abin da bai dace ba sunna ce kamar yanda sai Abu Huraira ya hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hanya me yayi fatahannastu sai na buya saboda yana da janaba kar ya zo wai kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hadu shi ya ce me yasa da ka ganni sai ka buya sai ya ce ya rasulullah ina da janaba ne sai na kina hadu da kai sai ya ce subhanallah innal mu'mina la yanjus sai ya tasbihi yace tsarki ya tabbata ga Allah wato bai kamata kai wannan tunani ba mu'mini baya najasa kuma kamar yanda Allah ta'ala yace walaula id sami'tumuhu dhanna almu'minuna walmu'minatu bi anfusihim khaira wa qalu subhanaka hadha buhtanun 'azim suka ce tsarki ya tabbata gare ka Allah wannan ƙarya ce kiran ƙarya ce mabayyaniya yayin da aka faɗi magana akan Aisha da kamata yayi daga sunji wannan su ce subhanaka hadha buhtanun 'azim saboda haka idan aka faɗi wani abu wanda bai dace ba daga cikin abin da alkur'ani da sunna suka koya mana shine yin tasbihi a ce subhanallahi kuma hai wannan ma yana cikin al'adar hausawa ko hausawa muna da wannan al'adar ko idan aka ji an yi wani abu sai ka ji ana cewa subhanallahi ko kuma in mata ne a ce subhana ba za a karasa ba ko kuma yan uwanmu ne bare-bari su ne masu cewa subhana to sai wannan ita ce fuska ta biyu wato a cikin zikirin da za ku yi duk da tasbihi yana cikin zikiri ku sanya tasbihi a cikinsa don ku tsarkake janabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sannan Allah maɗaukakin sarki ya zaburar da muminai akan wannan akan yin tasbihi din nan ta hanyar tunatar da su kulawa ta musamman ta Allah cewa Allah shine wanda yake salati a gare ku salati asalin ma'anarsa shine addu'a wa sana'u bil jamil addu'a da kyakkyawan ambato to Allah ba zai yi addu'a ba sai dai yayi ambato kyakkyawa to shine Allah zai ambace ku kamar yanda Allah ta'ala ya ce fa in dhakarani fi nafsihi dhakartuhu fi nafsi in mutun yayi ambace ni a cikin ransa ni ma zan ambace shi a cikin raina inji Allah wa in dhakarani fi mala dhakartuhu fi mala'in khairin minhu in ya ambace ni a cikin taro zan ambace shi a cikin taro da yafi shi alkhairi zan ambace shi a cikin taro wanda ya fi shi alkhairi ka ji fa a kira ka da sunanka da sunan mahaifinka a wajen su Jibrilu da Mika'il da annabi Ibrahim da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine mala'in khairun minhu wanda suke wajen Allah a ce an san da kai a nan wajen ba kwa gani ne idan aka zo ana taro in ana taro irin taro din nan a ce ga gwamna na wajen ko ga shugaban kasa sai ka ji ana we recognize the presence of sai ka ji an ce wato muna shaidawa cewa wane yana tare da mu idan har aka yi taro wani babban mutum da ake tsammanin zai je aka ji ba a ambace shi ba sai ce kai yaushe zan je wannan taron nasu taron ma da zaka zo ba a san ka zo ba wai ba a ambace shi ba to ka ji wannan a wajen Allah ne zai ambace ka ba MC bane Allah ne da kansa zai ambace ka fi mala'in khairin minhu akwai taro wanda yake wannan Jibrilu da Mika'il da Israfil da Ibrahim da Muhammad da Nuhu da Musa da Isa salawatullahi wa salamu alayhi Allah ya ambace ka a wajen su to shine ma'anar ambaton Allah shine salatin sa kuma wa mala'ikatu su kuma mala'iku nasu salatin su yi muku addu'a kamar yadda Allah ta'ala ya ce wal mala'ikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna lil ladina amanu su kuma wal mala'ikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lil ladina amanu wal mala'ikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ard suna yin istighfari shine addu'ar su to kuma addu'ar su madinnar ijaba ce in mala'iku suke maka addu'a ana kaunar amsawar Allah ga wannan addu'ar to wannan salati na Allah da salatin mala'iku wannan Allah yana fitar da ku daga cikin dubbai zuwa ga haske dan adam yana cikin dubbai na bata san ranka san zuciya duhu ne waswasin shaydan duhu ne tasirin abokai miyagu duhu ne jahiliya ta al'adu duhu ce social media mu yanzu da muke yi ta duhu ce ga sunan hanyoyin dubban suna da yawa shi yasa ba sai a ambace su ba sai kawai Allah ya ambace su da jam'in su to Allah yana fitar da ku daga cikin dubban ya zuwa ga haske shine shiriya wa kana bil mu'minina rahima ko mai tsananin jin kai ne da mu'minai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen yaki ya ga wata mace tana neman danta daga ta ga yaro sai ta kama shi ta rike shi ta dauka danta ne yana kalle da ita ko shi ta ga yaro sai ta kama shi ta rike shi har sai da ta ga danta ta kama shi ta sumbance shi ta sa masa nono manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fitar da darasi ga sahabbai yace kuna tsammanin wannan za ta jefa danta cikin wuta suka ce la ya rasulullah yace to wallahi Allah ya fi jin kai gare ku fiye da jin kar wannan matar ga danta to jin kan Allah kenan dan Allah ya sifanta kansa da wannan wa kana bil mu'minina rahima tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam nan yayi bisu yace gaisuwar sa asalin gaisuwa shine kace hayyaka Allah Allah ya rayar da kai to shine daga nan aka samu at-tahiyya to su da gaisuwar larabawar in sun hadu da mutum sai su ce hayyaka Allah wa bayyak wato Allah ya rayar da kai ya daukaka ka sai Allah ya musanya ma al'umma da gaisuwar wato sallama gaisuwar su ranar da suke haduwa da shi shine sallama gaisuwar da ake musu kenan domin mala'iku idan aka samu mu'mini a cikin kabari in suka zo za su yi masa gaisuwar sallama ne don ya samu aminci shine Ibnu Ashur yake cewa ina amfanin rayuwa in babu aminci ka rayu amma baka cikin aminci kullun kana cikin tsoro kullun kana cikin in baka tsoron makiya kana tsoron yunwa tsoron yunwa kun san yafi yunwa ciwo to in shine fa in kana da aminci duk wani abu da zai baka tsoro an amintar da kai daga gare shi to shi yasa Allah ya baddala mana gaisuwa da tafi tace gaisuwar aminci wanda duk Allah ya bashi aminci to ko ya samu rayuwa wadda take mai ma'ana to gaisuwar su ran da za su to in haka nan ma a cikin kabari haka nan in an tashi tashin alkiyama haka nan in sun shiga aljanna a tahiyyatuhum fiha salam kamar yadda Allah ta'ala ya ce a cikin suratul ra'd tahiyyatuhum fiha salam wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum mala'iku suna shigo musu ta kowace kofa aminci a gare ku amincin Allah a gare ku salamun alaikum bima sabartum saboda hakurin da kuka yi wa adda lahum ajran karima kuma Allah ya tanadar musu lada wanda yake mai girma shine aljanna to wannan domin yayi ma mu'minai bishara kuma ya sanya su abinda za su shagaltu gabarin damuwa da munafunci da munafukai kuma wannan shine abinda zai maganin munafunci da munafukai dan haka mu bar tsammanin kan cewar kokarinmu shine zai tabbatar da martabar addini ko shine zai bada kariya ga addini a'a dangantakanmu da Allah ta hanyar yawan ambatonsa muna tare da shi da ambatonsa shine ya fi komai isa matuƙa wajen mu zamanto masu kariya ga addini kuma shine ma zai zamanto mana mu kanmu mu samu sitira din wannan alakar da Allah ita shedan yake so ya raba mu da ita kuma ita ƴan kan zagin ta suke so su raba mu da ita dan haka mu kasance mu riko da wannan wasiya ta Allah kun ga ta dace a ƙarshen wato inda Allah madaukakin sarki ya gama bada kariya ga martabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam الله يسامو أتكين الذاكرين الله كثيرا والذاكرات وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا وان دفك من وسيتي من موسى الدعاء كما رسالة فيه سمنا ربانك الله كباس لا فيه الله كتايد كابت انسو وان دفك كن اي سي يو كما اكوي ار وان دفك كن اي سي يو منا ربان الله كبتود ايتا akwai wanda yake kwance a gadon tiyata muna roƙonka Allah ka bashi lafiya akwai dan uwa wanda za a fitar da dan sa waje shi ma domin tiyata muna roƙonka Allah ka bashi lafiya wanda kuma suka mutu muna roƙonka Allah ka gafarta musu Allah muna roƙonka mu kuma ka ba mu cikawa da imani Allah waɗannan wanda akai garkuwa da su a jihohi daban-daban a wannan ƙasa Allah ka kubutar da su Allah ka kare su Allah ka kasance tare da su Allah ka zamanto waliyin su Allah ka zamanto majibincin su Allah ka saukar musu da mai taimako daga gare ka bi rahmatika ya arhamar rahimin Allah ka taimake mu wajen wannan ibada ta azumi Allah ka samu a cikin as-sa'imina was-sa'imat ka sanya mu a cikin al-qa'imina wal-qa'imat subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.